بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren 15 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1424 wanda ya daidai da 17 ga watan march shekara ta 2003 muna karatun littafin sharhus sunna na al-imam muhyi sunna al-hafiz al-baghawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi tare da cewa wannan babi da muka dauko muke karatu akan azumin ashura ba wai mun kawo gurin bane a jiran giyar karatun da muke sai dai ganin bukata ta taso al'umma su samu bayanai na gaskiya akan mas'alar ashura da taso a tsakanin yan bid'a waɗanda suka zake da yan bid'a waɗanda ainihin suka gaza shine sai muka ce mu dauko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan mu ji magana adila hukunci na gaskiya muka ji dai cewa tabbas azumin ainihin wato taso a da ashura tabbatacce ne ainihin a musulunci wannan shine kasar na uku daga cikin karatutukan da muke yi a cikin kasar na farko akwai tuntuban harshe da nayi wajen cewar annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba yin wannan ainihin azumi tare da dangin shi mutanen makka ba a'a wannan maganar kuskure ce hadisi ya tabbata sahihi a cikin bukhari da muslim daga as-sayyida aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu Qurayshawa suna yin azumin Ashura kuma shi ma ya rinka yin wannan azumi tare da su amma da ya zo Madina sai ya samu Yahudawa ya ga suna yi yace menene suke haka aka ce ai su ne saboda farin cikin wannan rana ce Allah ya ketarar da Annabi Musa da shi da Bani Isra'ila ya ainihin hallaka Fir'auna Allah madaukakin sarki ya sa Annabi Musa yayi wannan azumi dan farin ciki da godiya ga Allah Yahudawa ma suke yin wannan domin farin ciki da godiya ga Allah akan Allah ya ketarar musu da annabi ya kwatar musu dangi shine sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ai mu muka fi cancanta mu muka fi zumunci mun fi su kusanci da ainihin annabi Musa alaihi salatu wasalam to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi wannan azumi yasa jama'a suka yi to shine ainihin wannan tuntuban harshen da nake nan ina kokarin in ce tabbas annabi ba yayi azumi don ya koyi da yahudu din bane yayi azumin ne domin shari'a ta tabbata sai na kawo magana ainihin Qurayshawa to Qurayshawa dai a takaice suna yi kuma yayi tare da su tun ainihin a Makka a yau za mu tashi inda al-Imam al-Baghawi yace babu fi Ashura ayi yawmin huwa babin dake bayani game da Ashura wai wace rana ce ranar Ashura shin 9 ga watan ce Ashurar ko kuwa 10 ga watar ce Ashurar tare da cewa wannan mas'alar tun farkon karatunmu na zo mana da sharhin talkhisi na ainihin sahihu muslim na al-imam al-qurtubi ya riga ya tantance mana amma kuma ga ta tazo ainihin a cikin wannan littafi shi yasa sai mu sake karantawa mu ji ilimin da ke ciki qala akhbarana abu usman al-baddi qala akhbarana abu muhammad al-jarrahi qala haddathana abu al-abbas al-mahbubi qala haddathana abu isa قال حدثنا ابو كريد وهناد قال حدثنا وكيع يو kuma kaji bagau ya hadu da Tirmidhi a hanya kaji inda da ya taho sai zo kan al-Majrin Tirmidhi al-Imam Abu al-Abbas al-Mahbubi shi kuma yace haddathana Abu Isa malam baban Isa ya ba mu ainihin hadisi waye baban Isa shine al-Imam Tirmidhi al-Imam Tirmidhi kuma yace haddathana Abu Kuraid wahannad malamai na guda biyu Abu Kuraibin da malam Hannadu sun karantar da ni kala su biyun suka ce haddathana waki'un waki'un ya ainihin karantar da mu an Hajib ibn Umara daga Hajib dan Umar anil Hakam ibn al-A'raj daga al-Hakam dan al-A'raj kala al-Hakam yace intahaitu ila ibn Abbas wa huwa mutawassidu rida'ahu fi Zamzama na isa wurin Ibnu Abbas sai na same shi ya tayar da kanshi da wani mayafi nashi ko bargon shi fi Zamzam a wurin rijiyar Zamzam ma'ana ya zauna a wurin ya je ya kwanta a wurin rijiyar Zamzam sai nadi mayafin shi sai mai da shi shine matashin kai yace to na isa Ibnu Abbas yana kwance a ainihin wato wurin rijiyar Zamzam. Fakultu sai na ce da shi, akhbirni an yawmi ashura'a ayya yawmin asumuhu, ba ni labarin ashura wacce rana ta kamata in azimci ashura. Qala, sai Ibnu Abbasin yace, idza ra'aita hilala al-muharram, da zaran ka ga jaririn watan al-muharram ya tsaya, fa'dud, sai ka fara kirge, daya biyu uku, summa asbih min at-tasi'i sa'ima, sai ka wayi gari rana ta tara kana mai azumi, ita ce ainihin ashura. Kun ji fatawa daga Ibnu Abbasin. Sai marmaza, qala, sai yace, qultu, sai nace da shi, a haka za kana yasumuhu sallallahu alaihi wasallama, haka manzon Allah yake azumta shi? Qala, na'am, sai yace eh, ma'ana yanzu ya ji dahir kenan, can ya ji fatawa daga shehi, daga malami, daga mai fatawa, amma haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin shi? Sai yace eh. Sai malam yace, haza hadithun sahihun, wannan hadisi sahihi ne, akhrajahu muslimun, al-imamu muslimu ma ya fitar da shi, an abi bakr ibn abi shayba, daga malamin shi al-imamu abi bakr ibn abi shayba, an waki ibn al-jarrah, daga al-waki dan jarrah, kaga duk madarul hadis ala waki'i, inda hadisin yake ya komo sai ka ji ya kare kan waki'u. Yanzu wannan akai maka tambaya, hadisin hanyoyi nawa, sai ka ce hanya daya ce, saboda waɗancan hanyoyin almajiran waki'u malaman Tirmidhi guda biyu. Nan kuma gashi Abubakar ibn Abi Shayba malamin Muslim shi ma daga ina yau hadisin, daga wurin waki'u, to duk inda ka kai ka komo sai ya ce wannan hadisin hanyar ga ta kwaya daya ce. Sai ka ce a can Tirmidhi yana da malamai biyu, Muslim yana da malami daya, sai ya ce wannan ai reshe ne, hanyar kwaya daya ce, ita ce waki'u shine kadai ya ruwaito wannan hadisin ta wadannan hanyoyi. Jama'a mun gano? Eh, saboda ka'ida ce wurin malaman hadisi ai cewa ainihin sahihun, domin ana iya ainihin samu ya zan ba sahihi bane, ranna ai mun yi ishara zai yiwa iya samun da'ifin hadisi cikin sahihu Muslim ko? To me yasa yake cewa sahihun, gashi kuma Bukhari da Muslim suka ruwaito shi? Ka'ida ce wurin malaman hadisi, ma'ana don hadisi yana yiwa zan cikin sahihul Bukhari sahihi ne, yana yiwa zan cikin sahihul Bukhari hasan ne, yana yiwa zan cikin sahihu Muslim sahihi ne, yana yiwa zan hasan ne. To sai nuna maka daga cikin maratibu sahihi, to sahihin ne wannan, ba hasan ba. Ina fatan mun gane wannan, domin akwai hadisai hasan a cikin sahihu Muslim, akwai hadisai hasan a cikin sahihul Bukhari. To sai kamar yana ce maka, to wannan dai daga cikin sahihan ne, ba hasanan bane. Ina fatan mun gane. To yanzu gashi Ibnu Abbasin ya ce haka annabi yake yi, to kaga wannan babbar mas'ala ce, domin mas'alar da za ta zo ta baka mamaki, wannan hadisi na farkon babin, zahirin shi kuma ya saba ma hadisin ƙarshen babin, domin hadisin ƙarshen babin zaka ji ranar tara ga watar ma annabi bai taba yin azumi ba. To amma mece ce mafita? To bari dai mu ji tukuna abin da malam zai ce. Sai yace, waqtalafa ahlul ilmi fi yawmi ashura'a, malaman masu ilimi sun yi tattauna, sun kawo sabanin fahimta game da ainihin ranar ashura. Ina so ku sani ya jama'ar musulmi, in ka ji an ce malamai sun saba din nan, ya daina zama hujja a wurinka da yasa ku kuke sabani. Wai yanzu malawa ne yace haram, malawa ne yace halal a zamani daya, wai sai ka ce a'a, ku yi kokari ku haƙƙake ku fitar da matsala daya, sai ka ce malaman da ma sun yi sabani. Malaman da ba su yi sabani irin naku ba na malaman zamani, domin su ba lokaci daya suke ba, ba gari daya suke ba, kuma ko da zamani daya suke, babu saduwa tsakaninsu saduwa ta kurkusa. Imamu Abu Hanifa zai bada fatawa, a yayin da yake bada fatawan nan Imamu Malik ba malami bane, yana yaro yana koyon karatu. Bayan Abu Hanifa ya ce kaza halal ne, ya kwanta ya mutu. Bayan shekaru 30 sai kuma wani malami ya taso sunan shi Malik, shi kuma sai ga wannan fatawar ba ta yi mishi ba, ko kuma ma gaba ɗaya bai san da ita ba, sai shi kuma sai zo ya ce haramun ne. To kai ne yanzu aka ba aka tattara maka waɗannan maganganun guda biyu, sai ka gansu a cikin sharhin risala, ka gansu a cikin sharhin muktasar, ka gansu a cikin sharhin bulughul maram, sai ka ji an ce Maliku da Abu Hanifa sun yi sabani, sai ka ɗauka kamar yadda malaman zamanin ku ne suke, suna gari ɗaya suna lokaci guda, a'a, an haɗa maka wuri ɗaya ne kawai. Jama'a kun fahimci sirrin sabanin nan nasu? Ashe in ka gane wannan, ba za ka kafa hujja da cewa tunda Maliku da Shafi'i da wani sun yi sabani, mu ma mu yi ba.
mu yanzu sai mu kokarin hakkakewa, domin me muna rayuwa zamani guda, muna rayuwa zamanin da kayan aiki sun wadatu, wanda yake ina tabbatar muku da cewa muna bayyana babu shakka mu mun san ba mu kai karatun su ba, ba mu kai ilimin su ba, amma ba ma jayayya akan mun fi su kayan aiki. Wannan kam duk abin da zaka faɗa mun yadda, mun mallaki kayan aiki da mallakawar da Allah ya mana kayan aikin da Imam Malik bai taba ganin su ba, Abu Hanifa bai taba ganin su ba, ba dan mun fi su daraja ba, saboda yadda zamani juyin juye halin zamani ke. Har kakanka na goma ya mutu bai taba ganin fanka ba, balle iya condition haka ne ko ba haka ba, amma yanzu kai daraja ka fi shi ko ilimi ko basira, a'a Allah ne ya kawo ka zamani kaga hasken lantarkin da bai taba ganin irin shi ba, kaga security light bai taba ganin haske irin wannan ba, ka samu fanka, ka samu air condition, ka samu dish, ka samu television, ka samu salula da telephone. Waɗannan abubuwan na nuna cewa ka fi shi daraja ne, a'a Allah ne ya kawo ka wannan zamani. Zamanin su babu littafai, zamanin su kayan aikin suna da karanci. Yanzu Allah ya biya sauƙaƙe, sauƙaƙewa akan sauƙaƙewa. Ka daina maganar waɗancan nesa nesa. Yau Nasir Jinal Albani shekarar shi uku rak da rasuwa, shekaru takwas da suka wuce 1995 da aka yi mishi tambayar cewa akwai wata na'ura kwamfuta za a bi a zuba Qur'ani da hadisi a ciki, kun san abin da yake, sai yayi tambaya ta musu, yace wa hal tutiqu zalika, yo ita kwamfutar ma za ta iya ne, ko ma an sa mata ma za ta iya ne, to a sa mata mu gani. Yanzu ku dubi shekara takwas da suka wuce, saboda me? Saboda sa'ad da ya rayu rayuwar shi ta samartaka har zuwa san da ya tsufa, bai taba tunanin za a iya yin haka ba, bai taba ganin wani abu da zai taimake shi ya fahimci haka za ta yiwu ba. Wannan magana tashi da yake faɗi a cikin cassette na radio na sata nake jin ta lokacin, sai yanzu na sake ɗauko sidin da aka tattara shi kanshi maganganun shi har da wannan a ciki, sai na saka a kwamfuta, sai na je na faɗi, sai na kyalkyale da dariya. Ma'ana wannan magana da yake cewa wa hal tutiqu zalika, ita kanta da ta tana magana a kwamfuta. To wannan ba wanda zai musu akan haka. Mallakar kayan aiki da muka yi wanda ba su samu ba, to yana sa mu iya gano wasu abubuwan da ba su gano ba, ba dan mun fi su ilimi ba, saboda al'amarin yayi mana sauki. Ga misali, yau da duk arewa makarantu na secondary guda nawa ne, daga Barewa College tana Gombe College a Katsina sai ta kefi. To yanzu shikenan, sai ka samu makaranta kana Sokoto, sai babanka yace bai yadda ka je kefi karatu ba, bai yadda ka je Katsina ba, ka gama primary 7, dan haka sai ka tsaya sai a dauke ka a kamfanin tabako kana aiki da primary 7 certificate. Yanzu menene ya hana ka yin makarantar secondary? Saboda babu a garinku, don da akwai a garinku zaka je ka da mahaifinka zai yadda, amma yace bai yadda ka tafi da nisa ba. Yau sai ga government dai, ga government kaza, ga government kaza, duk ta kewaye anguwa, sai danka yana gama primary sai ya tafi ya je secondary, yana gama ga dan Fordo University a Sokoto, ga polytechnic, ga kaza sai ya tafi yayi. Shin yanzu wannan yaron zai hujja da cewa saboda ya fi uban shi cin common entrance ne ya bashi dama ya je secondary, ko kuwa saboda ya samu dama da yalwatar da uban shi bai samu ba a zamanin shi, ya samu dama, domin ba rashin kokari ya hana baban shi zuwa secondary ba, amma ta yi nisa ne ba ta. To haka yanzu, ba rashin kokari ne yasa Abu Hanifa bai san hadisi kaza ba, ba rashin ilimi ne yasa Maliku bai san hadisi kaza ba, amma hadisan ne a da sai ka niki gari ka je garin da aka ruwaito su. A yanzu kuwa kana zaune sai a rubuta littafi, da an rubuta littafi a cikin second ɗaya sai a watsa littafin ya hau kan internet, kai ma a second ɗaya sai ka bugo ka karanta littafin, duka matsalar sai ku yi ta aminti biyar ku gama, daga ko ina kuma a duniya. To yanzu wannan ilimin tsiya ne yasa da tsoron Allah yasa kuka samu wannan, a'a Allah ne ya kawo muku wannan rahamar, sai kawai ku gode mishi. Domin me mutane sai su to kun fi su ilimi ne da kuka san, sai mu ce a'a ba mu fi su ilimi ba, amma babu shakka mun samu kayan aiki ne wanda su ba su samu ba, kuma wannan uzurin din mai hankali da ilimi ya kamata ya fahimta, domin da an yi mutuwa da tane ke zama awa uku suna shirya likafani. Yanzu kuwa nan yanzu kana ban minti 10 na tsatsa ga likafani nan da nan na dinka shi da keken ɗinki cikin nawa, minti 10. To da sai an zauna ana ta bi da zare da allura, ana ta bi da zare da allura, haka ne ko ba haka ba? Saka irin ta da ya ake saka da hannu ake yi, yanzu ana sa keke ana shirya mai zare sai ya watso ya saka. To an ma san da iya saka ne ko an fi su? A'a, an samu kayan aikin da ba su samu ba ne, shi ne kawai sirrin. mun ga gane haka ka fita daga hayaniyar zamani.
Allah ya shirye da mu. To shikenan sai yake cewa waqtalafa ahlul ilmi,
yanzu malaman da ko kun san galibin Shafi'iyya sun mutu akan cewa duniyar nan akwai inda ake da bambancin awa 24, shi ya ja musu suka ce akwai ikhtilafin mafali. Malaman Shafi'iyya da yawanci sun rasu akan suna ganin akwai kasar da in ana yau Asabar karfe 8 na safe, to akwai kasar da su kuma yanzu Juma'a ce karfe 8 na safe, akwai kuma kasar da yanzu karfe 8 ce ta Lahadi. Suna ganin akwai haka a duniya. To amma yanzu da tsarin ilimi da haɓakuwar kayan aiki sai aka gane a'a, babu inda ake da cikakkiyar awa 24 kankan a ce yanzu karfe 7 na safiyar ranar Lahadi, yanzu kuma karfe 7 na safiyar ranar Litinin a wata kasar. Babu wannan bambancin, sai dai bambancin awa 10, awa 10 sha, amma cikakken awa 24 yo, in akwai cikakken awa 24 akwai ikhtilaful masali kenan, tunda babu kuto babu. To amma da sai suka dauka akwai haka, saboda me? Saboda kasashen suna jin su can wata uwa duniya ne. Yanzu kasar Makka da mutum zai tafi aikin haji bai da hali, sai ya shirya ya ibi shekara 5 yaje ya tsaya a ina, yanzu awa 4 daga ka hau jirgi awa 4 an kai ka. To shikenan yanzu mutanen yanzu sun fi na da ne, a'a sun samu wata yalwata ne wadda na dadin ba su samu, sun samu kayan aiki. Allah ya taimake mu. Yace to waqtalafa ahlul ilmi fi yawmi ashura, malamai masu ilimi sun yi sabani game da yaushe ashura. Fa qala ba'dhum huwa al-yawmul ashir, wasu daga cikin malamai suka ce rana ta 10 ta Muharram. Wa qala ba'dhum, wasu kuma suka ce huwa al-yawmut tasi'u, ita ce rana ta 9. Ruwaya zalika an ibn Abbas, an ruwaito wannan daga ibn Abbas kamar yadda muka fara ji a can baya, kuma Tirmidhi ma ya ruwaito wannan ra'ayin daga ibn Abbas. Wa za'ama ba'du ahli al-lugha, amma wasu malamai na larabci, wato ba malaman fiqh ba, malamai na larabci. To sai malam yace za'ama, a galibi balarabin yace za'ama yana nuna shakka a cikin maganar, wato bai yadda ba kenan, kamar magana ce wanda yake bada labarin ta irin yadda Bahaushe ya tashi yace wai wane ya ce, sai kaji wani ya ce wai ne ma. To waza'ama ba'du ahli al-lugha, wasu malaman larabci ko sai suka riya cewa an nasma ashura ma'khudun min a'shari awradil ibli, ai sunan ashura an ciro shi ne daga a'shari awradil ibli, kwanakin da ake tura raƙuma suke gangarawa domin shan ruwa. Me yake nufi da wannan lissafin? Sai ce wal ashru indahum tis'atu ayyami, a ƙarƙashin irin wancan lissafin na Larabawa, idan aka kwana 10 to su sai su ce kwana 9 ne. Taqulul Arab, ga yadda Larabawa ke cewa waradatil iblu 10, raƙuman nan sun gangara sun je shan ruwa 10, idza waradat yawm at-tasi', in suka kai rana ta 9, a rana ta 9 ne amma sai a kira shi 10. Wa zalika annahum yahsabuna fil azma'i yawm al-wardi, yawm al-wardi, ma'ana in suka tashi lissafin suna lissafawa daga ranar farko da ainihin aka je shan ruwan, in suka lissafa ranar farko suna kaiwa rana ta ainihin wato 9, to a wannan lissafin nasu sai ya zama musu na 10. To sai masu wannan ra'ayin suka ce to shi yasa da aka ce ashura, to rana ta 10 ake nufi a bisa al'adar Larabawa. Fa idza aqamu sirri yawmaini, in suka tsaya wajen kiwo kwana 2, summa awradul yawm ath-thalith, sannan ayi ne na 3 sai suka gangara mashaya ruwa, kalu sai su ce awradna rib'an, mun gangara rana ta 4, a halin ta nawa ce? Ta 3 ce. Wa inna ma huwa al-yawm ath-thalith fil azma'i, a halin kuwa wajen shaye wannan rana ta 3 ce. Wa idza qamu sirri 3, in suka kwana 3 wurin kiwo, wa waradul yawm ar-rabi', rana ta 4 suka gangara da dabbobin su don shayar da su, qalu awradna khimsan, sai su ce rana ta 5. Fa ashura ala hadha al-qiyas, to akan wannan irin kiyasin nasu ashura huwa al-yawm at-tasi', shine rana ta 9, ko kun fahimta? Sai ce wa min hadha qalu awradna khimsan, daga nan ne wannan shi yasa suke cewa mun gangara rana ta 5, a halin rana ta 4 ce. Fa ashura ala hadha alqiyas huwa alyawm at-tasi', sai zama ainihin ashura ita ce rana ta ainihin 9 a karkashin wannan lissafin. Wa min hadha qalu, to daga wannan ne suke cewa
ishirina alal jam'i. Idan aka hada goma guda biyu sai su ce ishirina, ashirin. Walam yaqulu ishiraini, ba za su ce ishiraini ba, ba za su ce ashirin biyu ba, sai su ce ishirina. Ishirina kuma kamar yana nuna goma 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 da yawa. Ishirina, ishiruna ba jam'i ba ne? To inda an ce ishiraini ya nuna goma biyu, kaga. Amma goma guda nawa ce? Guda biyu ce, amma sai suka kira ta da jam'i, sun kara guda ɗaya ko? To haka idan kwanakin guda tara ne, in suka zo sai su kara ɗaya, sai su ce ashura. Ana son a fitar da waccan matsalan ne, ko mun fahimci wannan? To shine sai yake cewa li'annahum ja'alu 18 yawman 20, domin kwanaki 19 ne, amma kuma sai su sa su 20. Wal yawmu tasi, kwanaki 18 ne, amma kuma sai su sanya su ainihin 20. wal yawmu tasi'a 10, rana ta 19 din nan. Wal mukmila 20 fa'ifatan min al waridi, sai zama ainihin wato rana ta 19 da ranar da za ta cika 20 din, sai zama wannan ranaku su ce cika ainihin cikakkun kwanakin zuwa a sharuwan. Sai su je su yi kwana 18 wurin ciyar da dabbobin su ciyawa, da kwana na 19 da na 20 shi kuma kwanakin gangarawa shan ruwa ne. To tun daga 19 kawai sai su fara kiran abin 20, kaga sun kara ɗaya tun kafin ɗayar ta cika. Sai ce fajama'u, to don haka da suka tashi kawai sai suke mai da 20 din guda goma guda biyu, 20 madadin su ce goma biyu, sai su ce 20, sai su nuna goma da yawa. To ka dai ji wannan ainihin wato a takaice shine sirrin da yasa Ibnu Abbasin da makamantan shi suke ganin cewa ranar 9 ga wata din ita ce Ashura. To amma hakikanin al'amari mun gabatar cewa gaskiyar lamari Ashura ita ce rana ta 10 din. Al-Imam Al-Qurtubi mana bayani gamsashe, wastahabba jama'atu min al-ulama'i an yasuma al-yawma at-tasi'a, ko an yasuma al-yawma at-tasi'a. Yace wasu jama'a daga cikin ainihin malamai sun ce mustahabbi ne mutum ainihin wato ya azumci rana ta 9 din. To rana ta 9 nan za a azumce ta a matsayin me kenan? A matsayin tasu'a. An gane, ba a matsayin ashura ba, dan kaka ce mun yi magana tuka da walwara. Ashura ita ce rana ta 10. To amma sai aka ce wasu malamai sun ce an so mutum ya azumci kuma 9. To me yake nufi? 9 din a matsayin tasu'a, 10 kuma a matsayin ashura. Sai malam ya ce ruwaya an ibn Abbas annahu qala, an ruwaito daga ibn Abbas shi da kanshi din kuma yace sumu al-yawma at-tasi'a wal-ashira, wa azimci ranar 9 da ranar 10 din. Me yasa? Wa khalifu al-yahud, ku saba wa yahudu, saboda yahudawa 10 kadai suke yi. Wa ilayhi dhahaba ash-shafi'i, zuwa ga wannan magana al-imam ash-shafi'i ya tafi. Wa ahmad da al-imam ahmad, wa ishaqa da al-imam ishaqa dar rawiya, shi ma wani babban malami ne, bai gaza su Imam Malik ba. Amma matsalar da ta rinka faruwa ne, duk malamin da ya zan yana da gwarazan almajirai masu kwazo, to sai a ji shi a duniya. Misali Lays dan Sa'ad da Ibn Ishaq da Ishaq dan Rawiya dinnan, Imam Malik bai fi su karatu ba, amma abin da ya faru shine almajiran su ba su yada ilimin su kamar Imam Malik ba. Imam Malik almajiran shi sun tashi sun yi shahadar yada ilimin shi ko ina sun shiga a duniya. To dan haka sai aka ji Imam Malik fiye da kowa. Na ɗaya kenan. Na biyu, shi Lays dan Sa'ad da ya gama karatu sai ya zan yana karantarwa, yana kasuwanci, sai kasuwanci ya rinjaye shi. To shine aka ce sai ya ji labarin wata shekara bashi yayi wa Imam Malik yawa, har ta kai Imam Malik yana so ya soke makaranta ya koma neman kuɗi. Sai shi Lays dan Sa'ad ya marmaza, ya rubuto wasiƙa zuwa ga Imam Malik, yace bayan gaisuwa labari ya zo gare ni cewa saboda wahalhalun yau da gobe sun yi maka yawa, kana neman ka rufe makaranta ka koma kasuwa. Yace to wannan sharri zai zama ga al'umma. Yace ga kuɗi nan ka biya bashi, ga kuɗi nan wanda zaka ci har Allah ya dauki ranka, don Allah ka ci gaba da dauke mana wannan farilla. Domin kowa ya karatu ya koma makaranta, to malamai duk sun zama fasikai kenan, domin sun bar jahilai cikin jahilci. Kowa ya karatu, afwan, ya koma kasuwa, kun ga an daina karantar da jahilai, to duk malamai sun zama fasikai, sun yi laifi kenan. Yanzu in aka samu wani ya tsaya
to kamata ya dauke mai larurar shi. To shine yanzu laifi malami ne, maliku malami ne, amma maliku ya tare wa masallaci yana karantarwa, laifi ya tare a kasuwa yana kasuwanci. Idan kuma maliku ya gudo kasuwa, waye zai kula da karatu? To yanzu kuma ya zama larura kenan, fardu ainin kenan, kowa ya koma ya karanta. To shine sai laifi dan Sa'ad ya marmaza, ya rubuto mai takarda, ya aiko mai da kudi ya biya bashi. Aka ce ya aiko da Imam Malik kudin da har Imam Malik ya mutu yana cin su. Aka ce sakamakon wannan Imam Malik duk shekara sai ya ce fa nan shekara kawai shikenan, sai kuma bari eh wani aiki sai mutanda. Yawa mun gane wannan da kyau ko? To shine Ishaqa. Wa yurwa an ibn Abbas arwaytu, har wayo daga Ibn Abbas yace sumu qablahu, in za ku yi azumin Ashura to ku yi azumin kafin shi. Wa khaliful yahuda, sai ku ainihin saba wa yahudawa, wato ku yi kafin shi kuma sai ku yi shi, kun saba wa yahudu kenan. Qala akhbarana al-imamu Abu Ali al-Husayn ibn Muhammad al-Qadi qala haddathana Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad ibn Bamwayhi الأصبهاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين ابن الحسن القطان قال حدثنا محمد ابن حيويه جئنوا وأننا نسونا حيويه أسلي كما تأكل كتي حيوية ما لمن حديثي حكا سكا كرنتر ما كذو أنا كرنتر دكي إلي من حديثي ما كذو ما كإلي من رجال سيأتيتو أكوي ما لمن فارساوا كما ما لمن فارساوا سني وسنة هدما. To amma suna da wani mugun suna, shine mai karewa da waihi 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 din, ma'anar shi shaytan, kururuwar shaytan, siba waihi raha waihi kaza kaza. Sai Imam Suyuti a cikin littafin shi Al-Muzhir fi al-Lugha yace duk inda aka zo sunan wani malamin hadisi ba farishi, to ai kokari a karkatar daga a fade shi da hawaihi din, domin kururuwar shaytan kenan, kirarin shaytan, siba waihi raha waihi makamantan haka. Misali sai aka ce kawai in ka zo Ishaqa dan Rahawaihi, to kawai sai ka ce Ishaqa dan Rawiya, saboda ne, saboda a hadisi ya zo, amma in an luga ne sai ka faɗe shi da Rahawaihi. Shi yasa Sibawaihi da ika luga ce sai ake faɗin Sibawaihi. Suka ce me yasa aka ce? Saboda tunda za a tike akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai kamata a karanta wani suna wanda yake nuna kirari ga shaytan ba. Sunaye ne irin nasu na jahiliya su kuma abin nan farisawa, shi yasa zaka ji waihi 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 din ta yawa. To shi ma Imam al-Baghawi ai ba farishan ne, don mutanen suwaye farisawan su ne mutanen Iran, Pakistan, Afghanistan, duk wannan yankin ai in ka tattara su ne farisawa a zamanin da. Qala akhbarana Sa'id ibn Abi Maryama qala haddathana Yahya ibn Ayyuba qala haddathani Isma'il ibn Umayya qala sami'a Aba Ghatfana ابن طريف يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول شي ainihin wannan Isma'il dan Umayya ya jina shi malamin mai suna Aba Ghatfana dan Tarif yana cewa naji sahabi Abdullah dan Abbas yaqulu hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawm Ashura, yayin da manzon Allah ya azumin Ashura, sai naji Ibn Abbas yana cewa wa amara bi siyamihi, annabi ya azumin Ashura, yayi umarni a azumce shi. Sai ainihin muka ji Ibn Abbas yana bada labari, qalu Ibn Abbas yace sai sahabbai suka ce ya Rasulullahi, ya manzon Allah, innahu yawmun yu'azzimuhu al-yahudu wan-nasara, wannan yini ne wanda yahudu da nasara suna ainihin wato girmama shi. To yaya kai kuma zaka girmama shi bayan kuma kullun kana cewa mu saba musu? Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah yace fa idza kana al-aam al-muqbil, in Allah ya kai mu shekara mai zuwa, sunna yawmat tasi'a insha Allah, in Allah ya so zamu azumci rana ta tara, sannan mu hada da ta goma din domin mu saba musu. Yanzu kaga sahabbai sun yi wa annabi tambayi, to haka ake so, haka ake addini. Amma kace ba za a yi maka kuskure, ba za a yi maka gyara ba, kai waye? Kai ba Jibrilu bane da kake sauka min indillahi. Yanzu nan ba ma wai kuskure, tambihi ne, fadakarwa ce, kai ne kake ce mana mu rinka saba wa yahudu da nasara. To wannan rana da kace mu yi azumi, mun dace da yahudu da nasara kenan? Sai ce haka ne, amma Allah ya kai mu baɗi insha Allahu za mu azinci tara sannan mi goma sai zan mun saba musu. Falam ya'ti al'am al-muqbil hatta tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, shekarar batu bata yi ba har sai da manzon Allah ya rasu. To shikenan yanzu manzon Allah ya sunnanta kenan. To yanzu wannan hadisi ya kawo shi ne dan ya tabbatar da cewa lalle gaskiya ne, ashe ashuran dai ita ce 10 ga wata. To amma kafin ta fasai ayi al-yawmu tasi, to sai malamai suka ce to wanne yafi falala? To ashura yafi falala. Idan ba za ka samu damar yin guda biyun ba, to sai kai ashura din. Jama'a mun gane, to wannan ita ce sunna. Amma kuma an samo ƙarin wata fatawa daga Ibnu Abbasin a cikin Sunanul Kubra ta Baihaqi, sai dai bata tabbata ba, ita ce al-hadiya ashara, cewa za a iya yin ranar 11 ga wata din ma. Amma wannan hadisi bai tabbata ba. Dan haka ko dai kai 9 ga wata tasu'a ko kai 10 ga wata ashura, to wannan ainihin sunna kenan. Wanne a wannan dama lissafin ashura da tasu'a da lissafin larabawa ai ba zai yiwu ba, domin ana karban zahirin nassi a larabce ne idan annabi bai da ta cewa. Yanzu kamar sallah a qur'ani ba dan annabi ya nuna ruku'u da sujuda bace da sai a karbe ta a larabci addu'a. To amma tunda shari'a ta nuna a'a ba addu'a kadai ake nufi da sallah ba, to sai kuma ma'anar ta canza. Saboda haka da a ce yau ba wata fassara daga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam, to shine sai a koma ma larabci. To amma tun daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta da abinda mafi yawancin sahabbai suka fahimta, to yayi daidai, to sai a saurara anan. Yanzu wancan lissafin na larabawa kuma sai su je su rike abin su. Sai ce hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun عن الحسن ابن علي الحلواني. كون غني جماعه كلن كانا كراتو sai ka ringa ganin malaman hadisi kowa a danganta wannan da sana'ar shi. Gashi al-Hulwani, ina ma'ana Hulwani malam mai alewa, malamin hadisi ne dan alewa. To me ai ba na kasa bace yo mu ne yan zamani kawai muke wulakanta sana'a, wai da an ce kai jattai ne wai sai a ringa maka shigantaka. Amma menene aibin kasancewa ka jattai? Ba sana'a bace. Kuma jattai din nan shine bature ya je inganta ya gyara, ake yi maka wasu abubuwa kai kake zuwa nan kana alfahari da su. Duk sana'o'in nan da muke fama da su a Afrika, wana tinka ne, wana dan kwale-kwale ne, wana kafinta ne, wana tela ne, wallahi da za ku yi modernizing din su ku zamanantar da su, shikenan sai asirin ka ya rufu. Yo amma kai tela ne ko tinka ko kafinta ko makeri ko dan kwale-kwale, ka wulakanta sana'a ka tafi office neman kwangila, baka samu kwangilar ba kai kuma nan dinki ba wanda ya kawo maka, baka samu kwangilar ba baka kwale-kwalen ba, baka samu kwangilar ba baka kafinta ba, sai zama famara bi hatti jaratuka. Kasuwancin ka bai riba ba, ka rugurguza sana'arka. Amma ku je kasashen Asia ku gani, kasashen da suka haɓaka sana'o'in su, duk waɗannan yan agoguna da ake kawo muku sai ko wanene wanene, sai kaga wasu small scale industries ne suke, yan kananan masana'antu ne. Duk wani kasar da kake siye na kira'a da ake kawo maka daga Saudiya fa ba wata hukuma bace, yara ne kanana suke a gidajen su kawai. Yaro ne zai je kawai sai ya siyo asalin mafta kofi na kasar din jabi, sai je sai ya siyo kasar a injin aiki a ɗakin shi, sai kai kamfanoni masu printing, sai aje ai mishi printing wannan kasar suwa a bubbuga sunayen ai lambobi, sai bayar da kamar ai mishi dozin guda ko dozin goma, sai zauna ya je recording, sai zo ya sassa, shikenan sai fara siyarwa. Daga haka ne kamfanonin suke farawa. Al-Asari da ya fara recording cassette din Albani yau Milonia ne, yana nan yana da company a Jidda, yana da shi kuma a can Oman. Yan radio ce yanzu an aje ta ma a museum da ita ya fara cassette din Albani. Yan radio ce yar karama, irin wannan yar karama da ita ya fara Abu Lailat al-Asari. Duk wani cassette zaka ji an ce wanene wanene Abu Lailat al-Asari, wannan mutumin yace da wannan aikin na cassette din Albani kawai da shi ya zama Milonia. In ka ji yanzu Jidda zaka ga katuwar ma'aikata haka, ba abin da yake sai cassette. To duk sana'o'in nan sai da alewa, sai da dinkin da kuli, sai da burodi, duk sana'a ce wallahi, kuma wallahi kudi zaka yi, kar ka wulakanta ta. Dinkin da kuli yo ba me yake da suna fura da nono da aka yi musu mukami, yanzu ba ku ga ana zuwa ana sha a supermarket, a je a saka su a ruwan sanyi a fridge su yi sanyi, a sa inji ya matse su, sai garan kai da ya zauna yana sha yana halin. Yo amma da fura da nono an dauka sana'a wance ce da wance za su durkusa su ne ana hararar su. Amma yanzu ta zama professional sana'a, a gayu ake ana sha ana limshe ido, komai in aka mukamanta shi wallahi zai karbi mukami. Allah ya shiryar da mu. To jama'a musulmi, wannan shine karshen babin nan a cikin wannan littafin. yanzu tunda mun ji Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da manyan malaman musulunci sun daidaita mana matsalan nan, ya rage mana mu ji kuma abubuwan da shari'ar musulunci ta tsawatar daga bid'o'in da aka kirkiro. To gaskiyar lamari dai an kirkiro bid'o'i da yawa a ƙarƙashin wannan ainihin matsala, amma abu ɗaya ne fa ya ja kirkiro wannan. Yanzu dai kun ga akan haka Annabi da sahabbai suka rabu akan azumin tasu'a da ashura sunna ne. To amma akwai wata fitina wadda Allah ya sanar da Annabi za ta faru, amma Annabi bai san sadda za ta faru ba, amma dai an sanar da shi za ta faru, ita ce jikan shi al-Husainu din nan za a kashe shi. To daga kashe Husainu din nan ne kuma sai bid'o'i suka biyo baya, wasu sai suka zake suka yi ta murna an kashe Husainu. To waɗannan mutane babu shakka batattu ne yanke, wasu kuma suka ƙi sakamakon wannan suka yi ta zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan duk barna ce. Yanzu abinda nake so mu fahimci matsalan nan ba ƙarama ba ce, domin da ne muke tsayawa mu bayanin matsalan nan sama-sama saboda bata zo ba, yanzu kuma matsalan nan ta zo garandan gangariya mutane suna ganinta. To shine kamar yadda jiya nazo da tarihin Muawiya muka ji, yau kuma nazo da tarihin Al-Husain. Mu dan ji kadan shi ma daga tarihin shi a dai cikin wannan littafin na jiya, shi Siru Alamin Nubala'i din dai, a kuma cikin wannan mujalladin dai na uku na ainihin inda ya tarihin Muawiya, anan ya tarihin Husain. To daga wannan tarihi ne na ainihin Husain, daga nan kuma abubuwa zaka ji sun biyo baya waɗanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Fitina ce jama'an musulmi wanda ba ma fatan Allah ya sake maimaita mana ita. Husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda Fatimatu Zahra ta haifa. Fatima kuma tana daga cikin ƴaƴayen da Khadijatul Kubra ta haifa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuwa da yakan samu daraja, yakan samu kwarjini a idan ubanshi da gwargwanon kwarjinin uwarshi. Shi yasa kullum muke wa mata nasiha, ku rinka kyautata wa mazajenku saboda ƴaƴanku su samu matsayi a idan ainihin wato mazajen naku. Khadija duk inda ake jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Duk inda ake matar arziki jama'a, Khadija ta kai. Khadijatul Kubra madam ce guda mai kuɗi, yar kasuwa, tana ainihin da yara waɗanda suke fatauci. Ta ɗauko Annabi sallallahu alaihi wasallama ta saka cikin yaranta, ta ga gaskiya, ta ga amana, ta ga mutunci, sai ta shawarce shi ko zai bai aure ta. Wannan ba haramun bane, Bukhari habbabi ya kulla akan haka, babu laifi mace ta zo ta ce wani zaka aure ni, ba dan kin ga motoci ba, ba dan kin ga salula ba, ba dan kin ga gidaje, a'a, saboda Allah. Don haka manzo Allah ya amince ya aure ta, yadda malamai suka ce yana shekaru 25 tana shekaru 40 aka zo aka yi wannan aure. Aka zo aka samu ɗa na farko Al-Qasim, aka samu Ibrahim At-Tayyib At-Tahir, haka aka samu ƴaƴa. To daga cikin ƴaƴan nan akwai Fatima, duk ƴaƴan nan sai suka mutu, sai suka bar Fatima. Sai kafiran Makka suka rinka cewa haba mu na wasa ne, mu za a zo a keta alfarma, ai baki kawai muka mai, gashi nan ƴaƴan shi sun mutu. Ana yi mishi gori ana cewa ya zama al-abtaru, ya zama al-abtaru mai yankakken baya. Sai Allah ya ce inna shani aka huwa al-abtar, wannan da ke aibanta ka shike da yankakken ƙarshe. Da wannan aya sai Allah ya kawo manzon Allah mu'jiza, har duniya ta tashi sai zurre shi ta wanzu. Shi kuma wancan Abu Lahab ko Abu Jahal ko wane ne shi, iyakar zamanin shi, ƴaƴan shi da zuriyar shi ta kare, ba za a sake jin labarin shi ba sai dai a tabbata yada. Kako labari yayi muni, jama'a mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka sai ya kasance wannan ƴa Annabi yana kaunarta, yana son ta, har in aka zo ana hira ta zo ta zauna. Aisha ta zo ta zauna. To Fatima ta girma Aisha da wajen shekaru 10. To dama duk sanda ya zama matarka ƴar ƙarama ga ƴa budurwa kana da ita, to za a rinka kallon kallo. Ita wannan tana kallon ni uwarki ce, duk da dai kina ganin kin girme ni, dai kuma kina ganin a ke din me, ni shekara ta 16 ke kuma ke shekara ki 5 misali. To ana irin wannan kallon kallon, har in rashin jituwa ya hada Aisha da Fatima, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa Aisha, ke yarja ki hankali da kanki, ba wanda zai taba min ita, a zauna lafiya. Manzo Allah yana ji da ita kai tsaye yake kara a bashi, ba wani kwana kwana sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce Fatimatu Zahra jama'a. lokacin da ta taso tana budurwa, wane mutum? Kowa ya kawo application letter, ya kawo CV, ya wani ina so wa. Manzo Allah yana cewa ku bari, Allah ne zai mata aure daga sama. Allah ne zai mata aure daga sama. Rannan sai malaika Jibril ya zo yace Allah ya daura auren Fatima da Aliyu dan Abi Talib. Magana ta kare limamai, ba cin goro, ba karban kudin zaure, ba kaza kaza. Allah ya dauro aure daga saman bakwai. Saboda haka aka dauke ta aka baiwa Aliyu. Allah ya kara musu yarda. Ana nan zaune aka haifi Al-Hasan. Ana nan sai aka haifi Al-Husaini, kamar yadda baka zo ka ji. Lokacin da aka haifi ainihin waɗannan yara, Aliyu ya sanya musu sunaye ne masu zafi. Yasa ya sunan wannan yace Mur, ya sunan wannan yace mishi Harb, wannan ya sunan shi Aguna sarkin daci. Ba daɗi don Laraba suna da wannan, duk galibi sunayen Laraba na da ba su da, sai ka ji ba daɗin ma'ana. Wai abin da suke nufi suna son ɗan ya zama haka ne akan makiya. Yanzu kamar Fahad, me ma'ana Fahad Damisa? So ake zama haka ga Bush sai aka yi rashin sa'a. Mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka sai yasa sai manzo Allah ya ce Abul Hasan, shi kuma wannan Husayn. To waɗannan yara manzo Allah yana kaunar su, manzo Allah yana ji da su, manzo Allah ya faɗi darajar su. Karshe dai manzo Allah ya ce su ne shuwagabannin samarin gidan aljanna. Yadda Abubakar da Umar suke su ne shuwagabannin dattawan gidan aljanna, waɗannan kuma su ne shuwagabannin matasa na gidan aljanna. To sai manzo Allah ya ce duk wanda yake so na ya so su, duk wanda yake ki na to sai ya hada da su, kuma ba mamaki. Tunda ka ki manzo Allah dan ka ki jikan shi ba za a yi mamaki ba. To Al-Husaini shi ne mas'ala ta faru a kan shi. Mas'alan nan da ta faru jama'a kafin mu ji tarihin shi tukuna. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Abubakar ya rike khalifanci, sannan ta fado kan Umar, sannan kan Uthman, sannan sai aka kashe Uthman, sai Aliyu ya karba. Da Aliyu ya karba, a daidai wannan lokaci Muawiya gwamna ne a ƙasar Sham tun zamanin Umar. Don haka sai ya ci gaba da rike mukamin shi na gwamna a ƙasar Sham har zamanin Uthman. Da aka kashe Uthman, sai aka nada Ali. Aliyu ya karbi shugabanci, gwamnati tana tija-tija, shi yasa bai samu damar kafa Abuja shi a Madina ba, bai kafa federal capital, cibiyar mulki, sai tafi Kufa saboda rikici yawa. A halin Annabi da Abubakar da Umar da Uthman duk sun zauna a Madina, amma rikici yawa, suwa suka kashe Uthman, yaya ake ciki, wannan committee ne, wannan rigingimu ne? Sai zan gaba ɗaya Madina ba za ta zaunu ba, sai tafi Kufa sai kafa fadar mulki. Ya kafa fadar mulki, yanzu yana so gwamnati ta zauna a yi binciken waye kashe tsohon shugaba. Sai kuma Muawiya sai ya balle, sai ya ce wannan kisan da aka yi wa Uthman, to akwai hannun Aliyu a ciki, tun daga shi yana ɗaukan mulki. Yanzu ba ta kashe tsohon shugabanmu yake ba, ta gyara gwamnatin shi yake kawai. Saboda haka daga yau ni ba gwamna ba ne, ni ma na zama shugaban ƙasa, na yanke ƙasata. Wannan shi ne asalin rikici, wannan shi ne asalin fitina da ake kira fitina a Musulunci. Fitintunin guda biyu ne. Fitinar farko da ta faru a lokacin kashe Umar, wannan fitina bata zama a lokacin ainihin nada Abubakar, wannan fitina ba ke tasiri akan kowa ba, bata raba kowa ba, ba a yi wani jayayya ba, an dawo an haɗe. Amma fitina ta biyu ita ce wannan, ita ce Ibn Abbas ya ce a da in kace mana manzon Allah ya ce asghat ilaihi azanuna, sai kunnuwan mu su kasu. Me kake cewa? Falamma waqa'atil fitna, a yayin da fitina ta faru. Me yake nufi da fitina? Ita ce wannan ta kashe Uthman. Yace duk mutumin da yace mana manzo Allah yace sai mu ce waye malaminka, saboda daga lokacin mutane suka fara yin ƙarya dan su kare nasu. To da Muawiya ya balle ƙasar Sham, yace ta zama ƙasa ne cin gashin kanta, ba ta karkashin gwamnatin Aliyu. Shi kuma yanzu ya zama khalifa kamar yadda Aliyu yake khalifa. Sai shi Sayyidina Ali ya ce ba za ta faru ba, ba za mu bar wannan ya raba mana musulmi ba, ya raba mana ƙasa ba. Kun ji mafarin fada? Aka zo aka fara wannan fada tsakanin Muawiya da Aliyu. Muawiya yana ainihin fada ne don me? Don yana so ya kare tsohon shugaba wa Uthman, yana ganin wannan gwamnati kawai ta yi sakaci. Shi kuma Aliyu yana so ya ainihin yaƙi Muawiya ne don ya dawo da musulmi kansu ya haɗu. kun ga maganar da Zahabi yake faɗi jiya, ba wanda ya da ganganci sai dai kuskure ya faru. Saboda haka wannan matsala da ta faru a haka, Sayyidina Ali ya ci gaba da yakar Muawiya. Ana cikin wannan yaki sai aka samu wani zindiki kuma ya zo datse kan Aliyu ya kashe ainihin Aliyu. Da aka kashe Aliyu, sai jama'ar Aliyu sai suka kira Hassan suka ce to kai zaka gaji mahaifinka, suka nada mishi rawani. Ya ci gaba bayan yan kwanaki kamar guda biyar sai ya tara magoya bayan shi, yace to abinda nake so in gaya muku, in dai akan wannan kujerar ce ake ta kashe musulmi tsawon shekaru har saboda kujerar nan na rasa ubana, to zan yi maganin fitinan nan yau. Suka ce me kake nufi, yace zan kira Muawiya ya ci gaba da shugabancin mu ne in saukan bashi guri. To dama manzon Allah ya yi ishara ga haka. Wata ran manzon Allah ya dago Hassan yace jama'an musulmi kun ga dan nan na, suka ce eh, yace nan gaba shi zai shirya mini al'ummata, shi zai sulhunta min al'ummata in ta rikice. Jama'a da yawanci suka baiwa Hassan goyen baya, kadan suka ce a'a. Hassan yayi jurin duniya da su suka ce a'a, sai yace to abinda nake so ku yi min arzikin karkuta mana da kayan baya. Suka ce to sun yadda. Sai suka koma suka fara nuna wa Husaini, yo ai wannan kujera da ya dauka ya ba Muawiya, ai da shi kadai yake da ikon ta, mutum da ta uban ku ce, kai ma kace baka yadda ba. To kun fara jin farko-farkon rikicin nan. Da wannan rikici ya fara haka, Husaini ya zo cikin fushi ya ce wa Ali, eh, ya ce wa Hassan, ni ban yadda ba. Sai shi Hassan ya mishi ta manya, ya ce kai karka min ganganci, ya ce wallahi sai in saka ka cikin daki in yaɗe kofar da window sai mun gama abin da za mu yin fito da kai. To sai Husaini ya ja baki ya shu. Wannan kujera Hassan ainihin ya karɓe ta, ya ainihin baiwa Muawiya. Sai musulmi suka zauna lafiya, aka daina kashe-kashe. Amma shi Husaini maganar can da jama'a suka sa mai tana nan a ran shi. Haka aka ci gaba da tafiya. Ana nan Hassan ya rasu, ana nan Muawiya ya rasu. Muawiya ya rasu da kwana biyar, sai labari ya zo ga ainihin Husaini cewa an rantsar da Yazidu dan gidan Muawiya. A halin da akwai kyakkyawar jituwa tsakanin Al-Hassan da Husaini da Muawiya, su je su gaishe shi, ya girmama su, ya ba su kyauta, a mutunta su, an zauna lafiya. Yanzu Muawiya na rasuwa, shikenan sai ainihin shi wannan Husaini ya taso ya ce to fa kam yanzu babu shakka ba zai yadda ba, in dai har za a ba Yazidu kujerar nan ba za a dawo mishi da ita ba, to ba zai yadda ba, to shikenan sai al'umma ta kare ya mutsewa. To wannan shine masomin fadan nan. Rikici ya katsade, aka fara kashe jama'a. To a daidai wannan lokaci ne har Husaini ya asarar ranshi. Na takaita mana wannan jimillar tsawon labari wanda baya gaza shafi 70, in ka je ka dauke shi a cikin littafin Al-Bidayatu wan-Nihaya ta Al-Imam Ibn Kathir, a inda Ibn Kathir yace zan ba ku labari na gaskiya akan matsalar nan ba tare da ina goyen bayan wane da wane ba, yace domin makaryata daga cikin ɗan Shi'a da masu son zuciya Ahlu Sunna sun kai sun komo a cikin wannan. Yace to mu tunda muna bin manhaji na salaf za mu yi maganar gaskiya, sai tun kudo tarihi mai tsawo kamar yadda nace ya kai shafi 70 ko yafi. Kaje ka karanta Al-Bidayatu wan-Nihaya Ibn Kathir a cikin mujalladi na 4. Wannan kenan. Wannan rikici akwai kadan daga bayanin shi a cikin littafin tarihin Al-Imam At-Tabari, amma Imam At-Tabari baya tace irin waɗannan tarihin, amma Ibn Kathir yana tace abin da yake daidai daga abin da yake ba daidai ba. To bayan wannan sai ainihin rikici ya ci gaba. Da aka kashe Husaini shine sai kuma bid'o'i suka yi ta biyo baya, waɗannan suka yi ta koke-koke, suka yi ta nuna baƙin ciki, suka yi ta nuna damuwa, suka yi ta tsinewa ainihin wasu sahabbai da makamantansu, waɗannan kuma suka yi ta ainihin farin ciki jahilai waɗanda suke cewa suna goyon bayan Ahlus Sunna, amma wani abin sha'awa ba wani malamin Ahlus Sunna da ya taɓa yarda da su. Duk wani malamin Ahlus Sunna sai ya ce duk waɗannan da ke farin cikin an kashe Husaini to mutasannina ne, dan mun zama Ahlus Sunna ne, ba Ahlus Sunna ne na gaske ba. Amma duk wani Ahlus Sunna tun daga kan Yazidu shi kanshi da duk wanda ke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hawayen shi ya zuba saboda an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? to kafin dai mu tafi akan tarihin shi ainihin Husaini din nan, bari in dan tsaya kadan in karanto mana kadan daga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi akan kisan shi ainihin Husaini din. Don ku san mas'alan nan kaddara ce ta riga fata, to in kaddara ta faru ai bai kamata kuma mu yarda bala'in da zai biyo baya tasiri akan mu ba. Don muka ci gaba da tsine wasu wane ko muka ci gaba da la'anta su wane, ma'ana wannan kaddara kuma bala'in ta yi nasara akan mu kenan. Saboda haka nazo da wannan littafi gashi gaba gare ni, Silsilatul Ahadith As-Sahiha ce a mujalladinta na biyu, shafi na 464 zan karanto mana har zuwa shafi na 466. Kadan daga abin da malam ya kawo sai ya kawo ainihin hadisin da ya fitar da shi daga Hakim a mujalladi na 3 shafi na 176 zuwa 177. Bayaqi ma ya ruwaito wannan hadisi daga Hakim din a cikin littafin shi mai suna Dalailun Nubuwa a mujalladi na 6 shafi na 469. عن محمد بن مصعب ده محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد بن عبد الله عن أم الفضل بنت الحارث ورفلل وابن عباس كنا ما ترى عباس إذا تبادل العباري تتي أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله تشيك تتي يا من زن الله إني رأيت حلما منكرا الليلة منكرا من الليلة daren nan da ya wuce daren jiya na yi wani mugun mafarkiya manzo Allah dan ita matsayin gogwa ce gare shi. Qala wa ma huwa, sai ce menene wannan mafarki? Qalat sai tace innahu shadidun, mafarkin mugu ne manzo Allah, abin ba dadi. Qala wa ma huwa, manzo Allah yake menene ki fada? Qalat sai tace ra'aytu ka anna qita'atan min jasadika qut'at wa wud'at fi hajri, naga kamar an yanko naman jikinka dan gutsuran nama an kawo an dora akan cinyata. To wannan mafarki ne sai naga mugun mafarki ne, dan guntun nama daga jikinka aka yanko sai na ganshi a jikin ainihin akan cinyata haka. Fa qala sai manzo Allah yake ra'aiti khairan, ai alheri kika gani da tijiyoyi ki daina bakin ciki, ai alheri ne. Fassara mafarkin shine talidu fatimatu insha Allah gulaman, Fatima ce za ta haifi wani yaro in Allah ya so. Fayakunu fi hajriki, sai ya zama cikin renan ki, zaki rinka dora shi a cikin ya kina renan shi, shine fasarar mafarkin. Fa waladat Fatimatu al-Husayn, sai Fatima ko ta haifi Husaini. Fa kana fi hajri, sai ya zama a cikin renuna, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzo Allah yake. Sai tace fa dakhaltu yawman ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa wada'tuhu fi hajrihi, ina renon yaron nan, rannan sai na ɗauko shi na shiga wurin manzon Allah na ɗora wa mishi yaron nan akan cinya. Summa hanat min iltifatu, da na taso zan fito sai na ɗan waiga kaɗan haka. Fa iza aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tuhriqani min ad-dumu'i, sai kuma na ga hawaye suna zubowa daga idanuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fa qultu ya nabiyallahi, sai na ce ya annabin Allah. Jama'a kun ji manzon Allah haddatta wanda suka girme shi, girmama shi suke. Mijinta Abbas an taba tambaye shi aka ce ya Abbas, da kai da manzon Allah waye girmi wani? Sai ya ce manzon Allah ya girme ni, sai dai ni aka fara haihuwa. Saboda ladabi, to waye kai zaka ce na girmi manzon Allah, waye kai? Amma ba haka ba, wan uban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma da aka ce yaya kuke da manzon Allah, waye babba? Sai ya ce shine babba, ya girme ni, amma ni aka fara haihuwa. Kaji fasara mala. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka sai ainihin ita wannan dattijuwa sai ta ce ya annabin Allah, bi abi anta wa ummi, na baka fansar uwata da ubana. Haka alfazazi yace fadainahu bil arwahi law kana yuftada, da zai iya yiwa mu cire rayukanmu mu ba manzon Allah fansa, mu ba shi madadin abin da ya kawo mana. Yace wallahi da mun yi. Fa kullun bihi ba'da dalalati qabla ba'da dalalati, kuma kaman ta haka yace domin da dukkan mu batattu ne, manzon Allah ya zo mana da shiriya. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, siratillahi, manzon Allah kenan. Sai tace na baka uwata da ubana fansa, malaka, me ya same ka? Qala, sai annabi yace atani jibrilu alaihi salam, mala'ika jibrilu ne mai tsira da aminci yazo. Fa akhbarani, ya bani labari, anna ummati sataqtulu ibni hadha, ya'ni al-Husayn. Mala'ika yazo yace mun al'ummata za ta kashe mun dan nan nawa Husayn. don ha kun ji bala'i, ana gashi har ya san za su kashe mishi dan shi, amma sai da yace al'ummata ya za a yi, hannunka zai rike ni ka yanke kaya duk da wannan shigantakar da za a yi mishi, ya san za a, amma sai yace anna ummati, lallai al'ummata fa taqtulubni hadha, za su kashe dana, shi ne nake kuka, shi yasa ke ga hawa yana zubo mini. Fa qultu, sai nace hadha, wannan yaron? Fa qala na'am, ya annabi yace eh. Wa atani bi turbatin min turbatihi hamra, sai manzo Allah yace har ma kin ga kasar, ma'ana malaika sai ma da yazo min kasar da za a danne shi, kasar da za a danne shi garin Karbala, da ma kasar kin ganta jawur akan ta za su danne shi su yanka shi. Yanzu manzo Allah ya san da wannan abu, amma manzo Allah bai ce sun kafirta ba, amma duk abin da ya hawayantar da idan manzo Allah, kai ka san wannan abun fajirci. To mutumin kirki zai taba goyen bayan abin da za a yi a sa manzo Allah hawaye? Ba wani ahlus sunna duk duniya, ni na lamince muku, a kawo mutum daya wanda ake daga kai a ce wannan ahlus sunna ne ya goyi bayan kashe Husaini, babu shi. Za mu zo maka da maganganun malamanmu na salaf kaji, yau dan ka rayu cikin yanta kike mutasawwifa, kamar yadda za ka zo ka ji su ne sufaye ne daga cikin waɗanda ke cewa ahlus sunnati, su ne suka kirkiro wannan bidiyoyin, suke farin ciki. Waɗannan ku yan tikife ne, ba yan ahlus sunna bane, amma ahlus sunna na gaske kuka suke, takaici suke. Hassan Husaini da aka kawo kanshi a gaban Anas, Anas ya rasa yadda zai, sai ya jawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana wannan kawai ya isa, zaka zo ka ji menene Anas yace. Duk wani sahabi, duk wani mutumin kirki, duk wani salihi ya zubda hawaye da hawayen da aka zubawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan jikan shi, ba wanda ya taba yin farin ciki. Kuma ba saboda haka ne aka kirkiro wannan azumin ba, azumi dama yana nan, haka annabi ya mutu ya bar azumi nan, daga baya ne wannan musibar ta zo ta faru. To mu da muke bin manhajin salaf, ba mu taba yarda sakamakon wannan musibar mu kirkiro bid'a, ba kuma za mu yarda mu tsine wa kowa ba, ba kuma za mu yarda mu yi abin da yake bai tabbata a shari'a ba, kamar yadda ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je ziyarar jikar shi za ta mutu, sai aka ga hawaye na zubo mishi, sai aka ce ya manzon Allah wa anta, kai da kanka da ka hana kukan mutuwa kuma kake yace a'a hazihi rahmatu, wannan hawaye rahama ce, ai ba kuka ne na ihu ba. Yace zuciya tana cike da bakin ciki, baki yana fadin kalmomin da za su yardar da Allah, hawaye kuma yana zuba a ido saboda tausayi. Yace amma ba za mu taba fadin abin da zai fusatar da Allah ba, saboda haka, saboda an kashe Husaini, ku sani da cewa jama'a baban shi da aka kashe mun fi jin ciwon takaicin kisan baban shi fiye da kisan shi da aka yi, amma me yasa ba za mu zanga-zanga kashe baban shi ba, me yasa ba za mu tsinuwa saboda kashe baban shi ba, sai saboda shi ai bai kai daraja uban shi ba. To kaga daga nan ne zaka gane demokuraɗiyya ce abu, domin da addini ne sai ai zanga-zanga, an kashe annabi Zakariya, an kashe annabi Yahaya, an kashe Aliyu, an kashe Usman, an kashe Umar. Amma da yake demokuraɗiyya ce, akwai wani abu da ake neman a kai gare shi, yasa sai aka kirkiro na wannan sauran ba aka manta da su. In ba haka ba, tabbas Aliyu ya fi ainihin dan shi daraja, Allah ya taimake mu. To a takaice jama'a, kun ji ainihin wannan hadisi kenan kamar yadda nake faɗi, sai mu dawo mu ji tukuna yanzu wai wane ne Husaini din nan. Wani zinjike ne, sai randa aka yana cewa ne waye kashe Aliyu, sai randa aka zo tarihin Sayyidina Aliyu, ko kuma kaje ka karanta, wani zindiki ne wanda tun malaman musulunci sun hada akan fasikantar da shi, wani wane ne Mukhtar, Mukhtar wane ne, gashi nan dai Allah ya kiyaye. Ba mu taba goyen baya ba jama'a, duk abin da aka yi wa ahlul baiti mu muna tare da ahlul baiti, amma ba wani sahabi da ya shiga cikin harkan nan jama'a, ba wani sahabi kuma da aka yi abin nan a gaban shi wanda yace san barka, yace mun gode kun taimake mu, duk sahabi sai da ya Allah ya isa. Jama'a mun fahimci wannan, Abdullahi dan Umar mutanen Iraki zuwa suka ce Allah gafarta malam, mutum ne yana sallah sai kudin cizo ya cije shi, da ya ji zafi sai ya danne kudin cizon nan a jikin shi, har jinin kudin cizon ya bata mai riga, ina hukuncin sallar shi da jinin kudin cizo a jika? Sai Ibn Umar ya ce, mutumin ina ne kai? Sai ya ce, ni mutumin Iraki ne. Ya ce, ka ji maganar banza? Ya ce, kun zubar da jinin jika manzan Allah bai dame ku ba, sai kudin cizo kake damuna, jinin shi ta shiga bani guri. Yanzu wannan yana so kenan, yana farin cikin kashe jika manzo Allah, gashi har yana kwatance ku da kuka yi manzon Allah dan takifanci akan jinin jikan shi, jinin jikan manzon Allah bai dame ka ba sai kudin jinin kudin cizo. hadisin yana cikin Bukhari da Muslim, zamu ji shi a cikin wannan littafi. To al-Imam az-Zahabi dai gashi yace tarihin malami na 48 daga cikin Siru Alamin Nubala a cikin shafi 280, shi ma kamar yadda na faɗi jiya, sai da yace shafi 44 yana tarihin Husaini. Aikin ba aiki ne jama'a, kuma zuwa za ka karanta tsaf, sannan ka san da aka kwana da inda aka tashi. Kuma irin waɗannan tarihin babu su rubuce da Turanci ko da Hausa, zuwa za ka koyi Larabci ka karanta, saboda matsalar nan ba ta buƙatar ganda ko kasala jama'a. Gashi yace al-Husainu ash-shahidu, Husaini shahidin Allah, shi ma sai yace ainun, ma'ana al-jama'a, duk malaman hadisi sun ruwaito hadisin shi. Masu cewa wai ina hadisan ahlul baiti, to ku koyi hadisi ne, ba ku koyi karatu ba. Echo of Islam da Al-Mizan kuka iya karatu, amma ka je kana karanta Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Muwatta da Darimi da Musnad, zaka ga Musnad Fatimatu Zahra Suyuti sai da ya rubuta littafi sukutin da guda hadisan Fatima ne. A cikin Musnad na Al-Imam Ahmad, a cikin babi guda yawa hadisan Fatima, duk littafin da ka duba sai ka ga hadisanta, amma sai ka ji suna cewa ina hadisan Fatima, ka je inda suke ne, baka je inda suke ba. Gashi dai sai ce al-jama'a, kamar yadda a wurin Muawiya yace duk jama'ar hadisi sun ruwaito, haka wannan ma sun ruwaito hadisan shi. Wane ne shi? Sai ce al-Imam ash-Sharif al-Kamil, limami ne kuma cikakken sharifi. Wane mutum? Ma'ana sharifan gaskiya kenan jama'a. Sai ka ce sharifi a wurin malaman aqida abinda suke nufi shine mutumin da ya hada jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma malaman aqida ba su dauki shirman da wasu suka dauka ba, wai sharifi shine wanda wuta ba ta cin shi. Jama'a musulmi, wannan shirme ne. Wuta ba ta ci ko George Bush, in kaga dama akwai wani abun nan ne, chemical ne ake shafawa a jika. Wallahi ba dan ka wani dan bid'a talauci mai yawa yaje shafa yaje gaba da cin kudi ba. Da sai in faɗi sunan chemical din, kuma kowa ma ya san shi. Wani sinadari ne kana shafa a jikinka, ka fada cikin wuta ba za ta ci ka ba, shikenan sai a hauzu ba maka kudi, ana cewa sharifi. Chemical ne kawai da ka shafa a jikinka, kana saka hannunka a wuta, shikenan sai dai kawai a marmashi, sai ga jahilai na zuba kudi. To dan kar wani dan bid'a ne kawai, shikenan sai ai albani ba mu formular, ba za a baka ba zan ji. Jama'a mun gane, ba wani da za a ce wannan sharifi ne, wuta ba ta cin shi. A'a, akwai waɗanda Allah yake karramawa wannan karama ce tasu ta musamman. Kamawa, kamar al-Imam Abu Muslim al-Khawlani, ka karanta tarihin shi a cikin Al-Bidayatu wan-Nihaya da Siyar wa Alamin Nubala. Wani malami ne cikin tabi'ai, za a ce mai ko sahabbai, bari dai ku ji. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, akwai wata mata mai suna Absa da ta da'awar Annabi ya ce ita ma a ƙasar Yaman. Domin a lokacin sai suka mai da harkar wai ta zama demokuraɗiyya, sai mu ma wai mu dubi wani mai hazaƙa cikin mu, muke to tunda Larabawa Quraisha sun ce wani annabi ne, wani kai ma mai ƙetse, mu ma mai maka campaign, kai ma annabi ne, sai suka mai da abin demokuraɗiyya. To ita wannan mata sai ta tsare shi wannan mutum al-Imam Abu Muslim al-Khawlani, sai ta ce ka sheda da ni manzon Allah ne? Sai ce me kika ce? Yace ka sheda da ni manzon Allah ne? Yace a naje sheda da Muhammadu manzon Allah ne. Sai ta sa aka kama shi, aka bankare shi, aka hura wuta, sai aka hurga shi ciki. Wuta ta gama babbakin ta kakkaf, sai ainihin aka fito shi lafiya lau. To ita kanta sai jikinta ya sanyi, sai ta kyale shi, don ba ta san ko zai biyo ba, wannan Allah kai zai gama mata. Ko da wannan mutum ya taso daga kasar su ta Yaman, sai ya taho Madina, yace bari ya taho wurin manzon Allah ya imani. Yana zuwa sai aka ce yau manzon Allah kwanan shi biyar da mutuwa. Me shi yasa kuka ji nace to wannan sahabi ne ko tabi'i? To mukhbarani kenan a wurin malaman hadisi. Da ya zo a zamanin Abubakar, Umar ya ganshi yace kai ne Abu Muslimin al-Khawlani? Yace eh. Sai Umar ya rungume shi, Umar ya jinjina shi, ya taba goshin shi, ya taba ko ina karama mala. Yace nagode Allah da Allah bai dauki raina ba sai da na ga waliyi a cikin al'ummar Annabi wanda mu'jizar Annabi Ibrahim ta tabbata akan shi. To wannan kaga akwai waliyan Allah na gaske, waɗanda tsadar bin addini ne zai sa su, Allah ya kare su daga irin wannan. Amma duk mutumin da ka ganshi baya sallah, baya kula da addini, baya kaza, wani abu ya bayyana gare shi, wannan malamai suka ce ba karama bace, ihana ce, wulakanta shi Allah yayi. saboda haka ku kiyaye waɗannan ka'idoji. Don haka in aka ce sharifi ya jama'a, baya halatta maka ka rinka yawo kana cin dukiyar jama'a, don muna da sharifai musamman a irin Kano da sauransu. Zaka ji an ce sharuwa ne, duk sharudin nan da ake cewa ma'anar sharif ne, wai ma'ana jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu ba ma musu a samu jikan manzon Allah a cikin bakar fata, domin abu ne wanda yake ja'izi, zai iya yiwuwa kamar kai ne Bafulatani ka je ka zauna a ainihin garin Abba a can Abia State, ka samu inyamuri musulmi ka dauke ka ka bashi Bafulatana, in dan nan yar nan ta haihu me za a ce dan inyamuri ne amma kuma jikan Bafulatani? Ashe is very possible, abu ne mai yiwuwa haka a cikin jikokin Annabi akwai bakaken fata ba irin yadda, don al'umma ce ta ci kurkudu da juna. Saboda haka wani bakin fata ne ya ce shi jikan Annabi ne, ba nan matsalar take ba. Jikan Annabi sallallahu alaihi wasallama Shehu Usman na farko ya ce sai ka kawo mana tukunan nasabarka, kai waye dan waye dan waye ya akai kuma nasaba ta gaske, na ɗaya kenan. Na biyu jikan Annabi ne kai to wannan fa bai sa kawo mu ta tara kuɗi muna baka ba, a'a sai ka bi sunna. Domin wani jikan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Bukhari ya rawaito hadisin shi, yana zaune sai ga an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda din ya yanta bawa Allah zai yanta shi daga wuta, sai ruga da gudu yace ban taba jin wannan magana ta kakana ba, sai tafi yace bawan shi yace tafi na yanta ka, naji abin da kakana yace. Shin kai sharu yanzu kana bin irin wannan magana kakanka ko kuwa? In ba haka ba ka lalace, ka kuma wulakanta kakanka, don me Allah ya turo shi yafi kowa duniya da lahira? Kowa ya ji maganar shi, kai kuma ka ki jin maganar shi. Saboda haka al-imamu al-sharifu al-kamil sibtu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A larabcin aka ce sibtu, dan da yarka ta haifa, aka ce hafidu, dan da danka ya haifa. Jika na wajen da daban, jika na wajen ya daban, jika na wajen da hafidu, jika na wajen ya sibtu, wa rayhanatuhu min ad-dunya, sannan filan kanshin manzon Allah a duniya. Ma'ana in manzon Allah ya ga Hassan ko ya ga Husaini, to kamar ya ga wani turare ne mafi kansa samu shi duniyan nan. Wa mahbubuhu, kuma abin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Al-kunya shi Abu Abdullahi, ane mai laƙabi da wato al-kunya baban Abdullahi, al-Husainu ana ce mishi al-Husain, karamin Hassan kenan. Sai dai jama'a ku san ba tagwaye bane. Shi yasa in ka haifi ƴaƴanka tagwaye za ka iya sa musu duk sunan da kaga dama, ba wai sai lallai Hassan da Husaini ba. In kuma ka haifi ɗanka haka siddan ba Hassan ba, ba za ka iya sa mishi wa, za ka iya sa mishi al-Hassan. A sake haihuwa wani ka sa mishi al-Husaini, kana nan aka haifan maka ƴa ka sa mata Hasana, in kaga dama ka sa mata Husaina. An haifi tagwaye, wannan ka sa mata Aisha, wannan ka sa mata Fatima, babu laifi. Wannan ka sa mata Zainab, wannan ka sa mata Khadija, babu laifi. Ba laifi bane. Har ma abin al'ada ce wadda take bayuwa zuwa ga bid'a, an ce da zaran an haifi tagwaye sai a ce sun zo da sunayensu, dole a yi bara, dole a karya musu kwari, in ba haka ba za su yi mutane kwari. Duk wannan ƙarya ce jama'a, karama ce wadda yake ba da ita za a ƙara wa su Hassan da Husaini. Yo jama'a, su Hassan da Husaini da manzo Allah ya ce shugabannin gidan aljanna na samari, akwai kuma karama da ta wuce wannan da za ka ƙara musu? Saboda haka ba wata, ba wani kwari da Hassan yake zuwa da shi ko Husaini, balle a ce wallahi tallahi kana dukan tagwayen su kai maka kwari, ba za ka ci jarabawa ba. Ƙarya ne, in sun yi abin duka a dake su, ba su ne na manzon Allah din ba. Yawwa, saboda haka aka ce dai abin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Abdullah al-Husaini ibn Amir al-Mu'minin Abul Hasan علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الهاشمي بهاشمي حدث عن جدي يقوي حديثي أورن كاكنش ينزدون الله متمن دي يقوي حديثي أورن كاكنش كاكنش هو من ذا الله ينزدون بارشين إيماني بيا ذاك يدني شكي مي ينكر رابو إن بارشين إيماني بيا ذاك يتشكو كنش كيكو ما كتهو كنا توتيا كدوبا غا حسين ناكش كنش. Haka fa suka zo fa, aka zo aka kawo shi gaban wani zindiki, to wannan zindiki shine za ku ji tarihin shi, yasa akwai littafi da muka yi photo star, za a zo a kawo shi gobe, kowa zai samu shi, za mu zo za a karanta dan ka ji wane ne kisa dai ba a santa kame ma wanda ya kashe ba. Kawo kan kuma da aka kawo ba gaban Yazid aka kawo ba, gaban wani fasikin mutumi ne da aka kawo ya rinka zungurin haƙoran, yana zunguri yana dariya. ba gaban Yazid bane, duk an juya hakikanin al'amari ne. To mu yan hadisi ne ba za mu taba bari a zalunci gaskiya ba, dole mu fito da gaskiya tsakanin waɗancan da suka zake da waɗancan da suka zake. Ba mu goyen bayan kowa daga ciki, amma mu dole mu bayyana mecece gaskiyar lamari. Allah ya mana taimako. Sai yake cewa wa abwayhi, sannan kuma ya koyi hadisi daga ainihin mahaifin shi, ya koya wurin Fatima, ya koya wurin Ali, wa sihirihi Umar, kuma ya koya wurin ainihin sirkin shi Umar sirkin shi, wa Taifa, ya kuma koya daga wurin wasu bangare na daga sahabbai. Haddasa anhu walidahu Aliyun wa Fatima, sannan kuma ainihin wato an samu waladahu, an samu ƴaƴan shi da ya haifi ƴaƴa, ya sanya musu sunayen iyayen shi. Akwai Aliyu a cikin ƴaƴan shi, akwai Fatima, to sun koyi hadisi a wurin shi. Don karka zaka ji ana dan Fatima baban Fatima, wa kenan Husaini, dan Aliyu baban Aliyu Husaini, da ya haifi ƴaƴan maza da mata sai ya ɗibi sunan iyayen shi, kuma sai ya sa ya sake haihuwa wani sai ya ɗibi sunan wan shi ya sa, haka suka rinka maimaita sunaye. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wa Ubayd ibn Hunayn wa Hammam al-Furazzaq wa Ikrama wa Sha'bi wa Talha al-Uqayli wa ibn akhihi Zaid ibn al-Hasan wa hasiduhu Muhammad ibn Ali al-Baqir, haka nan jikan shi Muhammad dan Ali al-Baqir, walam yudriku, sai dai bai sadu da shi ba, amma yana danganta riwaya gare shi. Wa bintuhu Sukaina, akwai yar shi mai suna Sukaina wadda a gabanta aka kashe shi, sannan ita ma aka kwantar da ita aka kashe ta. Kisan da aka tashi barna aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka kama jikokin shi da tattaba kunan shi, duk aka kashe su aka yanka su. Yo in ba tsinanne ne kai baya zaka goyi bayan wannan, haka ce zaka yi takutaha. Takuta hawe ma rawa kake ma kana munna saboda shigantaka. Duk asalin tsiyar fa kenan jama'a. Takuta hadin nan da ake duk munna ake an kashe jikan manzo Allah. Mutane ne ba su sani ba. Da kudin shara da duk wannan abu da ake yi jama'a da shigantakun nan da ake, wallahi duk masu munna an kashe ne. To shi yasa zaka ji malamai za su ce waɗannan juhalul mutasawwifa, jahilai ne daga cikin sufayen dariku, su suka kago wannan. Kuma sai kaga gaskiya ne abu. Sai sa ku ƴan Shi'a in za ku yi ashariya ana murna ana kaza ana an, iyayenku ne ƴan dariƙa suka kirkiro abin, kuma su suke wannan munna. Amma wallahi mu mun fi ku bakin ciki. Amma bakin cikin mu dole ya zama ba za mu ƙetare haddi ba, ba za mu yi abin da ba zai yarda da Allah ba. Da Ibrahim ya rasu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan shi na cikin shi sai ya ce muna bakin cikin rabuwa da kai ya Ibrahim, amma kuma zuciyarmu tana mu yarda da Allah, baki kuma ba zai sake saba ma Allah ba. Amma dai ba mu ji daɗi ba, amma ba za mu faɗi kalma da Allah ba zai ji daɗi ba. Yo idan an kashe Husaini sai kuma kace Allah ya tsine wa Abubakar, Allah ya tsine wa Umar, Allah ya tsine wa Hafsa, Allah ya tsine wa Aisha, Allah ya tsine wa Abu Sufyan, Allah ya tsine wa Yazid, Allah ya tsine wa Muawiya. A ina ka samu dalili akan haka jama'a? Allah ya kiyaye. To shine sai yake cewa wa akharuna, da waɗansu dai da yawa sun yi hadisi a wurin shi. Qala Zubairu mauliduhu fi khamis sha'ban, an haife shi a cikin ainihin watan sha'ban, ranar 5 ga sha'ban, sanata 40 min al-hijra, shekaru 4 bayan hijra. Qala Ja'far as-Sadiq, al-Imam Ja'far as-Sadiq yace bainal Hasan wal Husain fil haml uhurun wahidun, tsakanin Hasan da Husain ba tagwaye bane, da aka haifi Hasan sai aka cire shi daga nono, shikenan da Fatima ta ainihin tsarkaku daga wannan ainihin jini na haihuwa, ta sake jinin haila ɗaya, to daga nan kuma sai ta gabatan wata, shikenan sai cikin Husaini ya shiga. Yanzu wannan magana tana tabbatar mana da cewa Fatima tana jinin haila ko ba ta yi? Tana yi. Amma kaga ƴan Shi'a suna cewa ba ta jinin haila saboda wani maudu'in hadisi. In kana son ku game da hadisin ku je can cikin silsilar Da'ifa mujalladin farko da maudu'at ta Ibn al-Jawzi, suna cewa wai Fatima ba ta jinin haila, wai suna ga wannan karama ce. Kaga matsala, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amba min al-asr, bisan da kace takobin nan yana da kaifin tsiya, sandan nan tana da kaifin tsiya har ma ta fi takobin nan. Yanzu rage wa takobin sanda daraja kai ko kara mata kai, domin ka ce wannan takobi yana da kaifin tsiya har ma ya fi sandan nan. Kamar ka ce ka dan firamaren nan yana da kokarin tsiya, ai professor ne yana da kokarin tsiya har ma ya fi dan firamaren nan jin turanci. yanzu ka girmama professor ne ko ka wulakanta shi? Sanda ka dubi Fatima ka ce mata ba ta haila, ai wulakanta ta kai, don ka ce ba ta da lafiya kenan. Duk matar da ba ta haila ai ba ta da lafiya ne, laruha ce. Domin Aisha da ta haila ana aikin haji ta fashe da kuka, sai Annabi ya ce a wannan larura ce da Allah ya dora muku ku ƴaƴan Hawwa'u, ashe Hawwa'u tana yi, to karama ce kuma dan Fatima ba ta yi. Shi yasa gashi dai gashi jikan ita Fatiman ne jikan Husaini din, jikan Hassan, al-Imam Ja'far as-Sadiq, babba daga cikin ainihin wato ƴan Ahlul Baiti. Gashi yace tsakanin Hassan da Husaini bayan ainihin haihuwar Hassan jini daya Fatima ce, sai kuma ta dauki cikin Husaini. Qad marrat fi tarjamati al-Hasan iddatu ahadith muta'alliqa bil Husaini, yace akwai hadisi da yawa dake da alaka da darajar Husaini sun gabata a wajen tarihin al-Hasan. In kana san tarihin al-Hasan yana nan cikin wannan mujalladin, shi ma a cikin shafi na 250, in ka je zaka samu insha Allah. Rawahani ibn Hani an Ali qala, Hani dan Hani ya ruwaito daga Sayyidina Ali, yace Ali yace al-Husaini ashbahu bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama min sadrihi ila qadamaihi, tun daga kirjin Husaini har zuwa kafafuwan shi to kamar su ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga dokin wuyan Husaini kuma zuwa kanshi kamar su ɗaya da Aliyu, shi kuma Hassan fa yayi kama da Annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan shi, amma Husaini gangar jikin shi sai aka yi mishi irin ta ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fuskar fa sai aka yi mai irin ta Aliyu, amma shi Hassan fa gaba ɗaya sai zan yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To yanzu don Allah jikin da ya kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yo wani irin walakirin duniya ne kai zaka kwantar da shi ka yanka shi saboda rashin imani? Jama'a Allah ya kiyaye. Amma kun ga duk da haka Annabi ya ce al'umma ta ce za su yi wannan danyen aiki, bai ce kafir ba, sai ya ce al'umma shi ya za a yi cikin nashi din ne. Wa qala Hammad ibn Zaid an Hisham an Muhammad an Anas qala, barka ji abin da Anas ya ce, shahidtu ibn Ziyad, na halarci wurin ibn Ziyad, ibn Ubayd ibn Ziyad, ba shi ya kashe ba, amma da aka kashe Husaini aka kawo mishi kan, sai Anas ya ce sai na je gurin haisu utiya bi ra'sil Husaini, a inda aka zo da kan shi Husaini din, faja ala yankutu bi qabibin ma'ahu, sai ya rinka tattaka kan Husaini da wani ike dake hannun shi. Fa qultu, to saboda gwamnati ce ta zalunci, muguwar gwamnati ce, ba yadda Anas zai iya yin wani abu, yace sai dai nace amma innahu kana ashbahuhuma bin nabi sallallahu alaihi wasallam, amma dai dan nan yayi kama da manzon Allah daga cikin su biyun nan, iya abin da zai iya kawo wa kenan. Yo Ibn Mas'ud ran da ake yi wa Annabi wulakanci a Ka'aba, shi yayi irin wannan magana ma bai iya fadi ba, yace ina tsaye a Ka'aba, Annabi yazo yana sallah yana yin ruku'u, Quraishawa suna zauna suna hira, sai suka ce wani irin wulakanci ne muke gani a gaban mu kuma yau ake sallah a Ka'aba, wane ne zai je ɗibo mahaifa da kashin raƙuma kaza da aka yanka ya zo ya yaba mishi? To nan ne idin ba asa ashqa hadhihi al-umma, ashqal qaum, matsiyacin cikin wannan al'ummar tamu, sai ruga da gudu ya je kwaso mahaifa da kashin wata raƙuma sai zo ya yaba wa manzon Allah yana cikin sujuda. Manzon Allah da ya ji abin nan sai ya lif ya tsaya a sujuda. Ibn Mas'ud yace ina ji ina gani amma bazan iya cewa komai ba saboda miyagu ne, yace sai na kwashe da gudu na je na ga Fatima nace ki zo fa ga tsofaffin banzan cancan sun yi manzon Allah wulakanci, in ba ke ba ba wanda zaki iya tsayawa a wurin nan. Ta zo ta tsaya ta cire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kazanta, ta juya ta zazzage su ta bude musu wuta ba da ba su iya, da yake dan ka da kimanta mai kai kuma ba jika su bace abun kunya karfin banza malam tsofaffin yan giya yan taba. Saboda haka manzon Allah na dago kanshi kawai sai ya daga hannu, Allahumma alayka bi Quraish, ya Allah ga Quraish anan ka kama su, sai kuma kowa yana su, saboda ko dan iska aka cuta a jahiliyan yazo ya durkusa gaban Ka'aba ya maka Allah ya isa, sai ka ce ai ba sai abun zai kai haka ba, kowa yana tsoron azo a durkusa gaban Ka'aba a gaya Allah matsala. To yanzu balle su sun tabbatar Annabi mutumin kirki ne, kuma sun tabbatar sun zalunce shi, sannan ya rinka kiran kabilarsu da sunayen su dai yana cewa Allah kai musu kaza kai musu kaza. To Ibn Mas'ud bai iya cewa komai a wannan lokacin ba, haka anan ma Anas ba zai iya cewa komai ba, saboda waɗannan mutane matuta ne, su sahabban nan da ake zagin su waɗanda suka rage a zamanin nan fa wallahi ba wani abu da za su iya yi su ba yadda za su iya yi in aka tashi wulakanta jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama sai su zo su tsaya sai a musu wulakancin tare misali akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da dama a lokacin da jikokin manzon Allah suka rage a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana so a kore su a Madina ai rasa yadda za a yi ana so a yi musu wulakanci sai shi sarkin lokacin ya bullo da wata hikima sai ya ce ina so ya ƙara masallacin manzon Allah ne sai suka ce su ba za su fita ba saboda sun gane ba ƙarin masallacin ake so ba ana so a kore su ne sai jama'ar gari ba su fahimta ba sai suka ce haba yau kuma masallacin kakanku ne fa za a ƙara ku haƙura mana ku fita suka ce a'a sai ba da umarni kawai aje a rushe gidan suna ciki suka fita suka bar garin suna kuka sa'ad da suka tashi fitar sahabban da ke Madina sai suka fice suka bi su amma duk da haka kuma dai sahabban nan a ce Allah ya tsine musu yoto su a wanda tuta suka tsaya kenan masu cuta ahlul bait sun la'ance su ku kuma nan kun zo akan ahlul bait kun la'ance su to yanzu su sahabbai a wannan li'rabi za su tsaya ke duk wannan sharri ne na rashin karatu da rashin ilimi da rashin sanin tarihi sai yasa malaman musulunci suka yi marmaza suka yi mustalahut tarikh yadda za a iya tace tarihi domin ba kowane tarihi za ka karanta ai asalin Hausa wata sarauniya ce Daurama wani ya zo ya aure ta daga Bagadaza sunan shi wane ne asalin Hausa an ga Bahaushe ne ya Hausa Hawasa ba jama'a wannan kuna bata mutane lokaci ne ko dan primary 6 ya san wannan tarihin bai da asali to amma ya za a yi a iya tace wannan shine malamai suka yi wannan science din na ilimin yadda ake tace tarihi shine Ibn Kathir ya rinka bi a cikin littafin shi yana gaggara abubuwa Allah ya shirye da mu. To dai ana sai yake lalle wannan da daga cikin su biyin kam yafi kama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. To jama'a kun ji takaitaccen tarihin ainihin Husaini a daidai ainihin wannan littafi. A takaitan takaitawa irin wannan ainihin wato wulakanci da Al-Husaini ya hadu da shi da sauran ƴan gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda na gaya mana sun shashi ne ba su kadai ba. Shi ne sai na ce saboda a yi wa mas'alan nan adalci wanda ya kamata akwai littafi da ainihin zan zo da shi in Allah madaukakin sarki ya so a gobe wannan littafi shi ne al-fawa'idul mawdu'a fil ahadithil mawdu'a na malam maqdisi al-mar'i akwai za mu karanta kamar shafi 5 daga ciki ku ji menene gaskiyar lamari game da abin nan shin mu'alisin nawe mun goyi bayan abin nan sannan za mu zo da littafin al-ibda fi mabarr al-ibtida na malam mahfuz sannan da wasu littafai waɗanda za mu karanta waɗanda duk anan ne fa za ka ji to wai mu ina matsayin mu kenan to in yaso ku ɗan shi'a in za ku yi zargi suwa yake farin ciki suke murna suke cika ciki suke cewa wanda ya yalwata wa iyalin shi a ranar Ashura Allah zai yalwata mai sauran shekaru za ku ji cewa asali malaman iyayenku na dariƙa asali su suka kirkiro wannan abu don haka yadda muke fada da su akan wannan farin cikin haka muke fada da ku akan zakewar da kuka ku kuma kuke zagawa annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai duk waɗannan abubuwan zamu ne don mun gaskiya ta ainihin bayyana gaskiya ta fito waɗannan ainihin su ne bayanan da zamu iya gabatarwa a yau insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam yazo yana lissafa daga cikin waɗanda ainihin aka kashe tare da Husaini yace wa mimman qutila ma al-Husain ikhwatuhu al-arba'a kamar yadda nace ba shi kadai aka kashe ba an kashe daga ciki akwai ƴan uwan shi guda hudu akwai Ja'far wa Atiqun wa Muhammadun wal Abbas al-Akbar waɗannan mutum hudu duk ƴan uwan shi ne an kashe su wa ibnuhu al-Kabir da babban dan shi Ali din can wa ibnuhu Abdullah da dan shi da ake mai laqabi al-Kunya ana ce mai Abu Abdullah wa kana ibnuhu Ali Zaidul Abidina maridan Zainul Abidina a lokacin dan shi Aliyu Zainul Abidina yana tambaye da lafiya fa salima dan haka ya kubuta ba dan haka ba har da shi za su hada duk su kashe wa kana Yazid yukrimuhu wa yar'ahu don haka Yazid yana girmama wannan da ya rage kuma yana kula da shi don Allah an ace Yazid ne ya kama wadancan ya kashe za a yi shiri tsakanin wannan dan sai ku je ku karanta tarihi na gaskiya wa kutila ma al-Husain ibnu akhihi al-Qasim ibn al-Hasan akwai dan Hasan da aka kashe mai suna Al-Qasim shi ma an hada da Husain wa Abdullahi wa Abdurrahman ibna Muslim ibna Aqil ibna Abi Talib akwai kuma ainihin Muslim dan Aqil dan Abi Talib shi ma ainihin hadda shi aka hada a wajen ainihin wannan kisa wa muhammadu da kuma muhammad wa aun da aun ibna abdullahi ibn ja'far ibn abi talib kun ga duk waɗannan fa da su aka talkata aka shi duk waɗannan suna daga cikin ahlul baiti ba haka aka hada aka rinka yi musu tadar ƴaƴan kadanya jama'a aka rinka kashe manzon Allah jikoki yo don Allah duk mutumin arziki zai yi murna da wannan abu ba wani mutumin arziki da zai murna kuma kamar yadda nace alhamdulillah duk malaman da za a zarga sun yi murna da wannan ba wani malami da ya amsa sunan ahlus sunna babu wani malami cikin fuqaha ummalikiya da aka zo ana karanta wani littafi a gaban shi duk gobe za mu zo da wannan tarihi insha Allah ana zuwa hadisin cewa ayyalwata abinci ranar ashura sai ce aje a kona littafin fiqhu ne yake koya a gaban shi fa aka ce me yasa yake ana bakin cikin an kashe dan manzo Allah a ce za a yi wani yalwata abinci saboda iskanci yace aje a kona littafin fiqhu ya fasa karantawa to amma dai duk da haka malaman nan dai ba su kubuta ba saboda haka in za ku ce ahlus sunna ba ku ce ba za ku ji yadda malaman mu suke kiran su suna ce musu mutasannina dan ahlus sunna akwai bambanci tsakanin ahlus sunna da ai an taba fadi a wani wazin kasa baki daya aka ce dan izala shine wanda tsakanin shi da Allah ya zo shi ga izala dan muna izala ko duk gidan an yoye sai shi kadai rage sai shi ma yake muje yi wannan ya samu kafa zai gude koma wurin dangi baya to saboda haka irin su ne waɗannan amma ba wani musulmi ahlus sunna da ya farin ciki Allah ya shiryar da mu to shine ainihin sai ya tawo cewa fa auladul husaini ya'yan husaini hum akwai aliyun al-akbar allazi qutila ma'a abihi akwai aliyu din can wa aliyun zainul abidin da kuma aliyu zainul abidin wannan jikan ainihin manzon Allah ma'ana dan jikan manzon Allah ta taba kun nake nan ko saboda tsabar walittaka shi a sujuda ya mutu tare ka karanta tahzibut tahzib na ibnu hajar yayi sujuda kawai shikenan akramakallahu lafiya lafiya ina karamakallahu sai ranar kiyama yanzu wannan ba wali bane amma kaga baka taba jin sunan dariƙar shi tunda gaskiya yake karanta da mafarki yake fadi da hayaniya da tun kaji labari wa zurriyatuhu adadun kaseer yana da zurriya ƴaƴa masu yawa shi ainihin wato Zainul Abidin din nan wa Ja'far wa Abdullah wa lam yu'aqiba da Ja'far da Abdullah su waɗannan ba su bar ƴaƴa a bayansu ba amma Zainul Abidin ya bar ƴaƴa da yawa daga cikin ainihin jikokin Sayyidina Al-Husayn فولد لزين العابدين الحسن والحسين ماتا صغيرين زين العابدين هنا ده ايا غدا بيو شي ما ده aka haifan mai ayya sai yasa musu Hassan da Hussein sai fa zaka ga jikokin manzon Allah in baka natsu da kyau ba zaka iya gane su ba zaka ji suna maimaita sunan akwai Al-Hassan dan Hassan dan Hassan dan Hassan dan Ali dan Abi Talib idan mutum ya haifi da sai yasa mai sunan shi sai shi ma yasa wannan sunan shi yasa wannan sunan shi haka ko kuma ya dauko sunan kanin shi yasa haka sai sunayen suka rinka maimaituwa sai kaji Aliyu dan Hassan dan Aliyu dan Abi Talib sai kaji Al-Hassan dan Aliyu dan Hassan dan Aliyu dan Abi Talib sai kace yaya haka suka rinka maimaita waɗannan sunayen yo saboda kaunar ahlul baiti fa a Najeriya in aka haifi ta gwayan nan ake sa musu Hassan da Hussein kaga ba wanda zai zo yace zai mana darasi akan ahlul baiti malaka
shi abun shi wannan
Abu Sufyana Abu Sufyana shi baban Muawiya ne ai kawai dan kuka ne mai ja uwa ji ba shi dan me ya haifi Muawiya shine kawai har in aka tashi a ce ai shi ya dade yana maguzanci yana yakin manzon Allah sai daga bayan musulunta ab ya dai musulunta eh yo to waye bai dan da maguzanci ba ko kuwa ba Umar cewa yake ma ba wanda ya san daraja addinin musulunci sai wanda ya yi maguzanci saboda zaka fi gane daraja abin in baka yi talauci ban ka girma ba zaka gane darajar kudi ba amma ka tashi gidanku ba a ci da fafa ba a ci da yamma ba da almuru babanka ya shigo da tattasai da kira an jajjaga kai ka san muhimmancin kudi nan gaba saboda haka sai yake cewa waɗannan ƴaƴan ainihin wato Husaini kenan sannan wa Muhammad al-Baqir wa Abdullahi wa Zaidun wa Umar wa Ali wa Muhammadun al-Awsat wa lam yu'aqib shi wannan Muhammadun al-Awsat bai haihu ba wa Abdurrahman wa Husainun al-Saghir wal Qasim wa lam yu'aqib waɗannan su ne ƴaƴan al-Husaini kenan waɗannan su ne da aka fasa su aka kashe wasu, wasu suka gudu sai suka fantsama, wasu suka yi magharib, suka yi yammacin duniya, suka yi ta haihuwa, wasu suka yi masar, wasu suka yi, shi yasa ko ina za ka samu jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.